Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a 2 ga watan Satumba shekara ta 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga muhimman kanin labarai.
To alheri, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da gwamza kazamin fada a kudancin Ukraine, ciki har da barin wuta a gundumar Enhoda da ke kusa da tashar nukiliyan Zaporizhia da Rasha ta yi wa ƙawanya, wanda a halin yanzu masana makamashin nukiliyan Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta fara fitar da bayanai akan ayyukan sojojin China yayin da suka mamaye sararin samaniyar ta da jirage 300 a cikin watan Agusta. Kane shugaban Amurka Joe Biden ya yi imanin cewa Amurka ta kai wata gaba mai hadari a yunkurinta na tabbatar da demokradiyya. Kuma a cikin jawabi da ya yi a birnin Philadelphia a daren jiya Alhamis, shugaban ya dora laifin ne akan mutum guda.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana dalilan Amurka na gindaya sharuɗa kafin mayar wa Najeriya wani kuɗi da marigayi sani Abacha ya ɓoye a ƙasar waje.
Najeriya ta amince da ita ƙasa Amerika akan cewa waɗannan kuɗin za a sa su akan manyan ayyuka da ake yi. Manufa ce ta bayyanar da ainihin aminci, ta bayyanar da gaskiya, ta bayyanar da kuma cewa abin da karɓa yin kwadishi akan tsarin da ake fahimta.
Sai kuma batun ƙin biyan kuɗin haraji da ake zargin waɗansu kamfanonin taba sigari a Najeriya da yi.
Kasashe manya-manya na Turai wanda su dinnan su a kasashen su yau, idan ka je kasar su baka isa kai musu wannan wasar ka tsallaka musu da haraji baka biya su ba.
Kuna kuma da rahoto kan yunkurin gwamnatin Jamhuriyar Nijar na shawo kan matsalar zazzabin cizon sauro. Kamar kowace ranar Juma'a, wannan shirin Mahmud Lalo zai shigo da shirin Duniya Amurka, wanda a yau ya mai da hankali kan binciken da hukumar FBI ta gudana a gidan tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump dake Mar-a-Lago. Za kuma mu karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniyar take ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da gwamza kazamin fada a kudancin Ukraine, ciki har da barin wuta a gundumar Enhoda da ke kusa da tashar nukiliyan Zaporizhia da Rasha ta yi wa ƙawanya, wanda a halin yanzu masana makamashin nukiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. Ma'aikatar ta kuma faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa wani shirin haɗin gwiwar Rasha kamar Vostok da ta fara a ranar Alhamis, shirin ya gaza ba sojojinta ƙarfin gudanar da gagarumin aiki. Irin waɗannan manyan dabarun da ake shiryawa ba sa taimaka da duk wani shiri da aka yi na sulhu, sai dai ana yi ne don burge shugaban Rasha da kuma 'yan kallo na duniya. A jiya Alhamis, rukunin masana nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta Zaporizhia. Duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine a kusa da tashar, masana suna ci gaba da aikin su a yau Juma'a. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya Alhamis cewa Ukraine ta iya bakin kokarinta na ganin wannan aikin binciken ya tabbata, amma abin takaici masu mamayar suna kokarin ganin sun gurgunta wannan aiki na hukumar IAEA mai matukar muhimmanci. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta fara fitar da bayanai akan ayyukan sojojin China yayin da suka mamaye sararin samanta da jirage 300 a cikin watan Agusta, wani adadi na tarihi a cewar wasu bayanai da ta fitar ga jama'a. Tun cikin shekarar 2020, ma'aikatar sojin Taiwan ta fitar da bayanai akan yadda jiragen China suka yi ta giftawa ta sararin samanta yankin da ke cikin tsaronta da ya hada da yankunan ƙasa da na ruwa na Taiwan da na China kanta. Jiragen sun fara ne 'yan kalilan a mako guda zuwa da yawa a duk rana ta Allah a wannan lokacin da ake zaman ɗarɗar. Sojojin sun tabbatar da bayanan jirage 444 da suka jifta akan yankin tsaronta a cikin watan Agusta kaɗai, adadin da ya ninka yawan jirage 196 da aka gani a cikin watan Oktoban bara, a cewar bayanan da aka tattara akan masu take dokar yankin tsaronta. Babbar damuwar Taiwan ita ce yawan jiragen da ke mamaye sararin samanta da take gani a bangaren gabashinta da ta ce ya dare zirin da Taiwan gida biyu. sojojin China sun mamaye yankin tsaron nata ne sau 23 ne kacal tsakanin watan Satumba shekarar 2020 zuwa ƙarshen watan Yuli shekarar 2022 a cewar bayanan idan aka kwatanta da sau 300 a cikin watan Agusta kadai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi imanin cewa Amurka ta kai wata gaba mai hadari a yunkurinta na tabbatar da demokradiyya. Kuma cikin wani jawabi da ya yi a birnin Philadelphia a daren jiya Alhamis, shugaban ya dora laifin ne akan mutum guda. Ya ce ko shakka babu waɗanda suka mamaye jam'iyyar Republican a yanzu su ne Donald Trump da 'yan Republican masu aƙidar baga, yana nufi da taken yakin neman zaɓen shekarar 2016 na sake ɗaukaka Amurka ko kuma Make America Great Again. Kuma wannan babbar barazana ce ga ƙasar, inji shi. Biden ya ce caki manufofin abokin karawarsa ga Amurka yayin da yake jawabi a gaban wani zaurin taro inda shugabannin farko suka rubuta kada su kai muhawara akan ayyana samun yancin kai da kundin tsarin mulkin Amurka kusan shekaru 250 da suka gabata. Ya yi jawaban mintoci 25 kuma ya ƙara da waɗannan mintocin ne akan maganar demokradiyya.
To, an jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda ministan shari'a na ƙasar Abubakar Malami ya bayyana dalilan ginda sharuɗa kafin miƙa gwamnatin tarayyar Najeriya kuɗaɗen da tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya ɓoye waɗansu bankunan ƙasashen waje. A hirar shi da Umar Faruk Musa, ministan ya kuma bayyana yadda gwamnatin Najeriya za ta kasafa kuɗin.
Najeriya ta amince da ita ƙasa Amerika akan cewa waɗannan kuɗin za a sa su akan manyan ayyuka da ake yi. Idan kana tunawa, akwai manyan ayyuka waɗanda ke da nasaba da babban titin da ake yi tsakanin Abuja zuwa Kano, da wanda ake yi tsakanin Lagos zuwa Ibadan, da kuma gadar da ake yi ta Sakon Niger Bridge. Waɗannan manyan ayyuka ana ci gaba da ba da kuɗaɗe domin yin su. Kuma akwai ƙarin kuɗi da ake nema da ya haura naira biliyan 300 domin kammala su. Mun samu fahimta tsakanin Amerika da Najeriya akan cewa wannan kuɗin ake ba su ta wannan huska domin ganin cewa waɗannan ayyukan ba su tsaya ba, kuma an samu nasarar ƙare su kafin wa'adin wannan gwamnatin ya ƙare.
To, amma menene ku Najeriya ke fata ita kuma Amurka ta yi, domin duk abin da ya sa sai an faɗi ayyukan da za a yi akan haƙoƙi ga na ƙasa ne, watakila akwai wata manufa ga tunanin Amurka akan mulkin Najeriya ko?
Ai, abin da ke faruwa wasu lokuta da suka gabata kasan irin waɗannan kuɗaɗe an yi ta karɓo su, amma kuma ainihin ƙasashen duniya da suka yi ruwa suka yi tsaki na ganin da cewa mai da waɗannan kuɗaɗen gida suna da shakku akan na yi amfani da su domin bunƙasa ƙasa ko cigaban al'umma ko a. Amma ita wannan gwamnati da ta zo domin tabbatar da niyyarta na ganin cewa kuɗaɗen nan an karɓe su an kuma aiki da su akan tsari da ya dace, to ta fuskar tattaunawa ta kasance tana sa sharuɗa. Gwamnatin Najeriya a wannan lokaci damuwarta ita ce a taimaka ma talakawa masu ƙaramin ƙarfi da kuma yara samari waɗanda ke son wasu sana'o'i sun sa su samu cigaba. Saboda haka yanke hukuncin cewa za a sa wannan kuɗi domin maganin kaifin talauci da ya haddabi al'umma a wannan lokaci. Saboda haka su ne aka yi umfani, ake cigaba da umfani da su wajen su N-Power, Trader Money, School Feeding Program da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda manufarsu ita ce su taɓa rayuwar al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi. Karo na biyu da aka karɓo wasu kuɗi da aka karɓo daga Amerika da Island of Jersey, su kuma dala Amerika miliyan 311, su kuma an daidaito akan sa su wajen waɗannan ayyuka da na ambata. Kuma kamar yadda ka sani, waɗannan ayyukan sanadiyyar wanda matakin da aka ɗauka har yau ba su tsaya ba na cigaba da su. So, saboda haka ba mu'amala ba ce ta shakku akan wannan gwamnati, a'a, mu'amala ce ta wannan gwamnatin tana da shawa akan duk abin da za ta yi shi a buɗe aka in ta kuma karɓa kuɗi 'yan Najeriya su gani a ƙasa su iya sani ga inda an ka nufa da su, su kuma bi kaji domin tabbatar da cewa abin da aka yi kan wannan tsari aka yi shi ko an saba. Amma abu mafi ala manufa ce ta bayyanar da ainihin aminci, ta bayyanar da gaskiya, ta bayyanar da kuma cewa abin da aka karɓa an yi amfani da shi akan tsarin da ake fahimta.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami a hirarsa da Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga ƙasar China da ta gaggauta daina cin zarafi da take yi wa 'yan ƙabilan Ugur da wasu tsirarun ƙabilu, biyo bayan wani rahoto da aka jinkirta shi da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ya fitar akan rashin imani da ake nuna wa tsirarun ƙabilu a lardin Xinjiang na ƙasar China, lamarin da ka iya zama laifin musgunawa bil'adama. Sakatariyar jarida a fadar White House Karine Jean-Pierre ta faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewa Amurka ta yi marhabi da wannan rahoto da ta kwatanta da abin kyama na musgunawa 'yan ƙabilan Ugur da tsirarun ƙabilu da jamhuriyar mutanen China ke aikatawa. Ta ce wannan rahoton ya ƙara bayyana damuwarmu akan kisan ƙare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama da ƙasar China ke aikatawa. Za mu yi kira ga China da ta gaggauta kawo ƙarshen waɗannan ayyukan rashin imani, ta ba da dama ga masu bincike masu zaman kansu su gudanar da cikakken bincike, kana a ba su damar shiga lardunan Xinjiang da Tibet da ma faɗin China baki ɗaya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin China da tsare sama da mutane miliyan guda daga tsirarun ƙabilun, lamarin da ke hana su kai komo cikin walwala, kana ana azabtar da su, ana tilasta musu yin allura da cin zarafin jima'i a ƙarƙashin wani yunkuri na murƙushe masu tsananin kishin addini a lardin na Xinjiang. A ƙarshe, mataimakiyar shugaban ƙasar Argentina Cristina Fernandez de Kirchner ta shaida ƙyar a wani harin da aka kai mata don hallaka ta. A jiya Alhamis, wani mahari ya ɗana bindiga a daidai kanta, amma bindigar ta gaza tashi. Shugaban kasar Alberto Fernandez ya faɗa wani jawabi ta talabijin kasar cewa wani mutum ya ɗana bindiga a kanta kuma ya danna kunamar. Bidiyon lamarin ya nuna bindigar tana kusa da fuskar Christine Fernandez. Lamarin da ya faru ne yayin da mataimakiyar shugaban kasar take tare da magoya bayanta akan hanyarta zuwa gida bayan ta wuni a kotu, inda take fuskantar shari'a akan zargin cin hanci da rashawa tun lokacin da take jagorantar kasar a matsayin shugaba daga shekarar 2007 zuwa 2015, sai dai ta musanta dukkan zargin. Shugaba Fernandez ya ce yunkurin hallaka mataimakin shugaban kasar shine batu mafi muni a kasar tun lokacin da kasar ta sake komawa kan tafarkin demokradiyya a shekarar 1983.
Ta gaida baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayanai na nuni da cewa waɗansu kamfanonin taba sigari a Najeriya ba sa biyan kuɗin haraji ga gwamnati a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar ƙalubale musamman tsakanin matasa da ke fama da illar shan taba sigarin. Wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi nazari kan wannan lamari, ga kuma rahoto da ta haɗa mana.
Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake biyan haraji mafi ƙanƙanta akan taba sigari, wanda hakan ke ƙarfafa gwiwar mutane musamman mata da matasa har ma da masu ƙarancin shekaru ta'ammali da shi. Kuma cikin rahoton bincike da ƙungiyar SISLAC tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu sa ido a tsarin biyan haraji a Afirka suka yi, an gano cewa akwai kamfanoni da ke sana'ar taba sigari da ke kaucewa biyan haraji kana ana amfani da su wajen wawura kuɗaɗen ƙasa. Awal Musarraf Sanjani shine shugaban ƙungiyar SISLAC a Najeriya.
Mun ga illar yanda suke ba wa shugabannin Afirka cin hanci don su tsira da kuɗaɗen da ya dace a ce sun biya haraji, ko kuma ya dace a ce ma kuɗaɗen ma suna Afirka. Sama da dalar Amurka 88.6 Afirka take asara akan irin gujewa ko kuma sace kuɗaɗen da waɗannan kamfanonika suke yi. Suna da kuɗi na tashin hankali, suna sa yara suna shan wiwi da taba sigari. Shan taba sigari ina ɗaya daga cikin gaggagan cututtukan da suke kashe 'yan Afirka.
Masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Isa Abdullahi ya kwatanta yadda ake mutunta biyan kuɗaɗen haraji a ƙasashen da suka ci gaba don ciyar da al'ummar su gaba, saɓanin wasu ƙasashen Afirka da ke yi wa hakan riƙon sakainar kashi.
Ƙasashe manya-manya na Turai wanda su ɗinnan su a ƙasa kasashensu yau idan ka je kasar su baka isa kai musu wannan wasar ka tsallaka musu da haraji baka biya su ba saboda da kudin haraji da shi ake yin duk ayyuka da ake a wannan kasa har komai za a yi sai a ce taxpayers money wato kudin wayanda suka biya haraji ba za a musu wasa da shi ba to wannan irin abun yana kawo wa tattalin arzikin Najeriya da kuma sauran kananan kasashe masu tasowa yana kawo musu na kasu rahoto na bankin duniya kusan kwanan nan da aka sako da shi yana gwada mana cewa kudin karfin ma'aunin tattalin arziki na Najeriya karfinsa da yawan kudaden shiga da ake samu yayi karanci in aka danganta da ma'aunin GDP na Najeriya saboda irin waɗannan zarare wanda kudade suke yi da ya kamata a shigar da su aljihun gwamnati
ana ganin rahoton zai taimaka wa kasashen Afirka gyara tsarin harajin da ya dace da kuma takaita yanayin yanda ake ta'ammali da taba sigari da zokar hayakin tabar shisha da ya zama ruwan dare a wasu kasashen Afirka shugaban tsare-tsare na kungiyar Vision for Alternative Development dake kasar Ghana Labaran Musa Mas'ud ya buƙaci sauran gwamnatocin kasashen Afirka da su haramta ta'ammali da tabar shisha a kasashen su la'akari da dimbin illar da take da shi ga lafiyar dan adam
abin da muke call you know government especially in Ghana ba mu ban shisha in fact garu kai kaman Kenya sun ban shisha Rwanda sun ban shisha even Cameroon ma sun ban shisha so garu ka dai wa sun kani da effect da abin ga breaka muna kuma matasan mu sun ban shisha so Ghana mu kuma muna call on our policy makers kan ba sun ban shisha saboda da Ghana da Nigeria duka domin mu da mu kaman you know brothers and sisters but I mean be the one benefit I mean come the chiwo problems poverty you know already now our healthcare system now I mean it's so deplorable come ka wanci kuma da take increase muna you know the healthcare costs
rahotannin da sun nuni da cewa a duk shekara ana asarar rayukan mutane miliyan 8 a duniya sakamakon cututtukan da ke da halaka da shan taba da zokar hayakin shisha dan haka aka buƙaci gwamnati da ta sa ido a waɗannan kamfanoni don tabbatar da sun biya haraji Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To bari mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Niger inda aka sami sabanin bayanai dangane da matakan da gwamnatin kasar ta ce tana dauka na shawo kan zazzabin cizon sauro a ganawarsa da manema labarai bayan ziyarar gani da ido a asibitai ministan kiwon lafiya Dr. Idi Idliasu mai nasara ya bayyana cewa gwamnati ta ba da umarnin yi wa duk masu fama da zazzabin cizon sauro jinya kyauta a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Maman Bako ya aika mana
Fitowar da mun kai dan mu zo mu ga kaka ne da iya da aiki game da yaki da musarar cizon sauro kaka ne likitoci suke na suna yi ne akwai magani ko babu magani tunda kun san gwamnati ya dauki alƙawarin bana bayan yara kanana shekara 1 zuwa 5 da ake ma maganin musarar cizon sauro kyauta an sa har da mayya kenan babu zancen shekara yanzu duk wanda yazo in yana da musarar cizon sauro in sai SE ne akwai abin da yake badawa na consultation wani wuri jika ba da in wani wuri jika amma magani dai in masu sarrafa da sabon jigare wannan magani in allura ce in na shaki kan za a bashi
irin wannan lokacin na ci gaba da sabkar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake ci gaba da shattatawa a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Nijar irin wannan lokaci ya habbaka ƙara kamuwar jama'a da cutar cizon sauro jama'a na cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba a waɗansu yankunan ƙasar kamar yanda suka yi mini ƙarin bayani a garin birnin Kwanni a sanyin safiyar yau
sunana Alhaji Ali Mamani nan Kwanni yanzu haka da kaggare nan bakin kofar likita mata aboki na ta fito da takarda an bata ordinance mijin bai da lahiya shi na gida dan sai da ni hito yanzu da gani ne ni to sai ni karab da ita da ordinance wallahi yanzu ni tayi wurin arzika mai magani wallahi sai da ni sai magani na jikka bakwai da rabi ni ba ta duka tana godiya tana kuka kuma ko da ni zo dan ne iske layi sun hin mutum 20 masu sayan magani kenan in gwamnati ya ce zai yi taimako a taimaka ma talaka da gauga shuga bukatun nan da an kai mashi gani ta kasa mu dai yanzu nan ba mu da wata bukata da muka bida da gwamnati illi a taimaka mu da iyalin mu da wacuruta ta masasara yanzu ita ta shigo ta yawaita kuma yannan maganin nan in baka da hali dole kwance na za kai kaga ciwon duwa da shike in ya shigi mutum yaro kwana bi sai ga shi karin yaro muna fata ubangiji Allah wannan kokari da gwamnati ka sanya muna ga iyalin mu na magani kyauta ga diyanmu Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa abin ya zama gaskiya
nana zakari mechanician nan birnin Kwanni Hausawa kace dambu in yayi wa bashin mai musamman abinda anka gwamnati yake kenan kaga nan dai mu dai bamu gani shi ba amma bamu san wani wuri ba kuma ko ba gaskiya ba yana wani wuri an kai musu ana yi musu Allahumma ya Allah kuma gani mu dai gaskiya bamu gani shi ba kuma gaskiya ba gani maganin ba fi bismillah muna fata dai Allah wanda son kace mai kace mu magabata Allah sa mu ko atuna da mu aka musu mu amfana da su
idan har gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger tana son wannan abin ya tabbata nayiwa manya da yara maganin cizon sauro kyauta a birane da kauyukan kasar to dole ne ta sama aikatanta su zura idanu ga waɗannan lamuran da ma tsawatawa don kar ya zamanto rishiya na bada ruwa guga tana janyewa Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to muna godiya ga dukkan wakilan namu a yau yanzu kuma ga Mamud Lalo da shirinmu na gaba
jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Karan farko shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaba Donald Trump da ke jihar Florida. Inda ya kwatanta sukar da 'yan Republican suke ta yi wa hukumar ta FBI a matsayin abin takaici. Yayin da magoya bayan Trump ke kira da a sauya hukumar ta FBI baki ɗayanta. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla to kuma da watakila wasunku suka ji a shimfiɗa shirin a karan farko shugaban Amurka Joe Biden yayi magana akan binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da ke Mar-a-Lago a jihar Florida inda Allah wadai da sukan hukumar ta FBI da 'yan Republican suke ta yi kan wannan bincike a wani taron da aka kaddamar da shirin yaki da masu aikata manyan laifuka a jihar Pennsylvania Biden ya takawa 'yan Republican din burki kan kalaman da suke yi wanda ya ce ba su dace ba.
It's sickening to see the new attacks on the FBI. Threatening life.
Yace abin damuwa ne kaga yadda ake ta tsangwamar hukumar ta FBI. Ana barazana ga rayukan jami'anta da iyalansu saboda kawai sun gudanar da aikin su da doka ta tanada musu.
Simply carrying out the law and doing their job.
To bayan dai da hukumar ta FBI mai binciken manyan laifuka ta kai samaman a gidan na Trump da ke Mar-a-Lago a farkon watan Agustan da ya gabata. Magoya bayansa suke ta kiraye-kirayen da a rage kudaden da ake kashe hukumar. John Hugo, wani masoyin tsohon shugaban na Amurka ne.
We need something to replace this agency because I don't believe.
Yace muna buƙatar a samar da abin da zai maye gurbin wannan hukuma saboda ban yi tsammanin za a iya mata garan bawul ba. Tana wuce gona da iri, suna tauye haƙƙin mutane. Kuma ba za mu lamunci hakan ba. To yayin taron da Biden din ya halatta a jihar ta Pennsylvania, shugaban na Amurka ya kuma tado da batun harin da aka kai a ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun bara, inda ya cicciki 'yan jam'iyyar Republican da ke marawa maharan baya.
Let me say this to my MAGA Republican friends in Congress.
Yace bari na faɗa wa abokanina na 'yan Republican na MAGA da ke majalisar dokoki. Kada ku ci min kuna goyon bayan jami'an tsaro idan har ba za ku fito fili ku yi Allah wadai da abin da ya faru a ranar 6 ga wata ba kada kuma ku ce min ba za ku iya ba abadan Allah wa kuke marawa bayani
for God's sake whose side are you on
to waɗannan kalamai na Biden sun sake bude wani sabon babun cece ku ce ne a wannan batu da yakicinyewa yayin da aka doki zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba inda 'yan Republican din ke muradin ganin sun kwace rinjaye a majalisar dokokin Amurka. William Howell, mai fashin baki ne da ke koyarwa a jami'ar Chicago, ya kuma yi wa VOA tsokaci ta kafar Skype.
It's a tricky thing, space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law.
Ya ce wannan wani al'amarin siyasa ne mai sarkakiya, a ce a tsaya tsayin daka wajen tabbatar da doka, don da sai wasu sun ce ana amfani da madafun iko na gwamnati, don a tuhumi abokanan hamayya.
Of the Justice Department in order to prosecute enemy.
Jawabin dai da Biden yayi a ranar 30 da ta gabata wani sashi ne na fadada irin nasarorin da ya samu a majalisar dokokin ciki har da dokar tsaurara matakan mallakar bindiga da manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu suka marawa baya a farkon shekarun nan bayan wani harin kan mewa da wabi da wani dan bindiga ya a Uvalde dake jihar Texas da kuma wani hari na daban da ya auku a yankin Buffalo dake jihar New York Kazalika Biden ya cicciki 'yan Republican din da suka nuna adawa da bukatar da ya mika wa majalisar ta maido da haramcin da aka saka kan amfani da manyan bindigogi masu sarrafa kansu, waɗanda da irinsu aka yi amfani a hare-haren biyu da suka auku. Kwada gwamnatin Amurka ta White House ta ce shirin Biden na kashe dala biliyan 37 don samar da tsaro a Amurka da aka wa lakabi da Safer America zai taimaka wajen kare rayuka ya kuma sa al'ummomi suna zama cikin walwala. Ta kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Masu sauraro, da kuma ka muka kawo ƙarshen shirin na Duniyar Amurka na wannan mako, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy Bidakuswara da ta hada asalin rahoton, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Alhaji Umar Fureba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce fatan alkhairi VOA Hausa. Tabbas haɗin kai tsakanin malamai da hukumomi don su ja hankalin mabiya da su ba da haɗin kai ga allurar rigakafin ƙyan dabbari a Zimbabwe ya yi daidai. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa ya yi. Muna adawa da duk wani bashi da gwamnatin Najeriya ke yunkurin karɓowa, domin ko an karɓo ba sanin inda kuɗin ke maƙalewa muke yi ba. To ina amfanin baɗi ba rai. Daga nan kuma sai saƙon Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Ya ce yi wa mutum 500,000 ta'adi da ambaliyar ruwa ta yi a Najeriya abin tashin hankali ne ga mai hankali. Don haka ina addu'ar Allah ya kawo masa agajin gaggawa ko san samu sa'idar rayuwa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Comrade Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi. Ya ce salam VOA Hausa. Fara miƙawa ƙasar Pakistan kayan agaji da ƙasashen duniya suke yi, hakan ya yi daidai. Muna fatan wannan tallafin zai isa ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salam VOA Hausa. Barazanar hare-hare da malamai suke fuskanta a arewacin Najeriya, akwai lauje a cikin naɗi. A ƙarshe ina fata gwamnati za ta tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro. Saƙo daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Shi kuma Yusuf mai laida gwanan loji har Bauchi cewa ya yi. Sa'in sa tsakanin fadar gwamnatin Najeriya da gwamnan jihar Benue a kan makiyaya su ne 'yan ta'adda. Hakan abin damuwa ne matuƙa, da fatan za su hau teburin sulhu a tsakaninsu. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Sani mai lange-lange ya wuri. Ya ce muna marhaban da taron da fitattun 'yan arewacin Najeriya ke yi a Kaduna don ceto yankin daga mummunan halin da yake ciki a fannin tsaro da koma bayan tattalin arziki. Da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara.
To masu saurare, nan kuma za mu ja biriki a wannan lokaci mun zaƙe sabili da haka. Sai ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci, ko kuma aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voa.com. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da injiniyan mu da kuma shi wanda ya gabatar da shirin alheri, ke muku fata alheri sai kuma can zuwa da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.